Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fakin labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya nuna rashin amincewa da karin wajin shekara daya ga shugabannin jam'iyyarsa ta APC da bukatar sabon zabe. Shugaban matasan jam'iyyar da su ki Jalo Waziri ya ce jam'iyyar na mutunta matsayin shugaban, amma sai jam'iyyar ta duba lamarin.
Shugabannin jam'iyyar shirye suke, kuma ina mai tabbatar maka a kusan abin da za a yi ittifaki akai kenan.
Baya ga zargin sojoji da haɗa kai da 'yan bindiga da janar Tiwa Danjuma ya yi da kiran mutane su fito su kare kansu, rundunar sojan Najeriya ta ce zargin abun takaici ne. Kakakin shugaban PDP Shehu Yusuf Kura ya yi watsi da cewa jam'iyyarsa ta yi amfani da Cambridge Analytica wajen bata Buhari a 2015.
Haka su ma 'yan APC suka yi, suka ɗauko mutumin da ya taimakawa Obama ya ci zaɓe, David Axelrod, suka biya shi dubban miliyoyin daloli.
Yayin da shugaba Buhari ya ziyarci Lagos da yaba Bola Tinubu, an yi bison wakilin muryar Amurka Adamawa Sunusi Adamu a garin Jesu da ke jihar Gombe. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna Sheikh Abubakar Babantine da kuma Rabaran Danjuma Adamu na majami'ar Ekwa ta biyu da ke Kano. Ga Sheikh Babantine.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana kamar yadda yake kira Sheikh Usman Abubakar Babantine, babban limami masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna, kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa. Dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani, kuma sun fada cikin wannan kunci. Mu a wajenmu nan, mu saboda dalilai guda biyu da muka ambata. Na farko dai tukuna, an kare tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo. Na biyu, sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wanda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma darajar man fetur. Wannan ya sa dole ko mun ci ko mun so mu samu kanmu akan wannan. To zaman mu mun fada a cikin wannan, yanzu sai abubuwa guda biyu mu ga menene mu fuskanta. Mun sani dai alal haqiqa matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah, musamman rashin gaskiyar mutane da fataka da kudin mutane da sace kudin mutane da makamancin irin wannan. To yanzu menene abin ni gare mu? Na farko tukuna, su 'yan Najeriya, magana ta gaskiya, idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi, to dole ne su abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai, wato su sadaukar da kai, su dauki hakuri, su dauki jimiri, kuma su yi iyaka kokarinsu, su yi ta'addu'a, su bi Ubangiji, kuma su yi ta'addu'a, su yi neman Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu. Sannan kuma su yi ta kokarin aiki, su ga cewa ta wace hanya za su bi su ga sun rage makawunansu raɗaɗin wannan musiba da ta same mu. Sannan in aka komo ga ainihin gwamnati, abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi. Alal haqiqa gwamnatin nan dole a tausaya mata, domin ta karɓi mulki, ta iske ƙasa, ta faɗa cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa, wanda shi ne ma abin da take tantan akan cewa za ta fara aiki a kansa. Ta karɓi mulki a lokacin nan, ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira, babu dalili, kuma babu ji babu gani, wanda yana daga cikin abin da ta ce za ta fuskanta. To abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shine gwamnatin General Buhari ya zamto ta fuskanci wa'incan, kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki har Allah tabaraka wa ta'ala ya fidda mu. Sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wanda suke masu samu, kamar manya-manyan attajirai, ba zan ambaci wane, kowa ne, kowa ne ba. Wajibi a tsari na shari'ar musulunci, idan mutane sun faɗa a cikin tsanani da cikin kunci, to wajibi ne akan mawadata su ɗauki dabaran ciyar da dukiyarsu da yin amfani da dukiyarsu domin sauƙaƙa ma al'umma. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin Alƙur'ani mai tsarki, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, suna ciyar da dukiyarsu akan suna so, suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka daure a gidan yari da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci.
Shi ma Rabaran Danjuma ya ce,
jama'ar Najeriya, assalamu alaikum, a musulmi da kirista gaba daya, ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu. Ina kira ga kirista da musulmi da muke a nan arewa, mu mai da hankalinmu ga zaman lafiya. Idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa, abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arziki, kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yin sa cikin tsoro da fargaba. Wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi. Idan muna zaune lafiya, za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi, kuma arzikin ƙasarmu musamman a arewa za mu ga ci gaba. Idan muka duba kamar a nan Kano inda muke, za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su. Idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati, abu mafi sauƙi bar a zauna a daidaita a fahimci juna. Duk abin da arziki bai kawo ba, to rashin sama ba zai kawo mana ba. Da aka kira na da kirsa da musulmi, ƴan Najeriya, arewacin Najeriya, bari mu haɗa kai, mu kauda zancen bambance-bambancen addini, harshe, kabila, mu kauda zancen bambance-bambance na ko ɓangare, domin Allah da imu ya san za mu zama haka. Har ya yadda ni in zama kirsa, a kirsa ma in zama rawar, da yadda Allah ne haka ta faru. A cikin danginmu da ƴan uwanmu akwai waɗanda Allah ya yadda su zama limamai, su zama na'ibai da sauransu. To don haka ba mu fa Allah iko ba, bari mu barwa Allah abin da ya fi ƙarfinmu, mu inganta arewacinmu, mu kuma inganta kamfanoninmu, mu inganta addininmu, mu yadda cewa Allah ɗaya ne kuma ya san da mu, shi ne kuma ya biya mana bukata. Matasa, musamman matasan da suke yin wasu abubuwa, me wasu na yin sakamakon rashin aikin yi, bari a yi kira da hukuma, wannan abin ya rataya a kanta. Waɗansu suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin yi, mutum yana fama da aikinsa. Ina shi ina tashin hankali saboda haka shugabanninmu na ƙasa, musamman gwamnoninmu na arewa da ciyamanmu, sarakunanmu da kuma masu unguwanni daga sai, bari ku sani Allah ya tsora muku nawaya, kuma a kan nawayan nan ta shi lura da mutane, Allah zai tambaye mu a addinance, a gwamnatance. Da wannan takaitaccen jawabi nake cewa assalamu alaikum, Ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya da arewacin Najeriya.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.